الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة نادهي كرا دقو دياد دليه دود أربعين دبيو وانديزو دي دي دا عشرين دي شدا قوات hudu a Gregorian calendar 2021 dan ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi Allah ya gafarta mishi wanda aka fi sani da masallacin mu na miyati idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suratul maida sura mai albarka kuma mun kwana a number aya ta tanawace alarma ta 34 zamu tashi akan number aya ta 35 kafin haka akwai ƴan tambayoyi wannan take cewa assalamu alaikum malam ya azumi Allah ya karbi ibadun mu amin summa amin malam dan Allah idan kana jinin jini zaka a'a idan kina jini dai a dinga kauda lamiri ina mana zai yi jini ko ban san alaramma ba ko Allah ya masa baiwa shi akara waka dawo yawa in an zo tambaya a dinga lura da ya za a tambaya Hausa ta yi muku kadan sai ki ce malam idan mace tana jini ko ba haka ba yawa amma malam kuma haka zaka ji wani yayi tambaya ko wata ta yi tambaya malam kai ne ka sha giya kuma kai kaza a'a malam mutun ne ya sha giya ko yayi kaza haka ake yi sai a kauda magana zuwa wani guri daban zuwa lamirul ga'ib ko to Allah ya sa mu dace to malam take cewa idan mutun mace tana jini a za ta iya rike menene isbi 60 ta yi karatu dan Allah malam muna son karin bayani to Allah dai madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani yace innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun lalle littafi ne mai karamci wanda aka ciro shi daga cikin lauhul mahfuz wanda ba masu taba shi sai masu tsarki to wannan aya malamai sun yi sabani akan tafsirinta da kuma cewa lamirin kan me yake komawa cewa la ya masu hudin nan kan wannan kan me yake koma yana komawa kan lauhul mahfuz ko kuma kitabun maknun ma'ana kan qur'ani wannan lamirin ke koma ko kuma kan lauhul mahfuz magana mafi inganci lamirin yana komawa ne kan lauhul mahfuz domin innahu laqur'anun karim an gama magana akan qur'ani sai aka ce fi kitabin maknu a cikin littafi wato na lauhul mahfuz sai aka ce la yamassuhu hudin nal damirun yaudu ila aqrabil ism sunan da yafi kusa da shi to sunan da yafi kusa da shi kuma shine kitabin maknun ko yawa saboda haka malamai suka ce ba ana nufin cewa ba masu taba qur'ani sai masu tsarki bane a wannan aya an gane amma ya tabbata cewa mutumin da duk zai karanta alqur'ani ana so ya zama yana cikin tsarki kwarai da gaske wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da ake bukata saboda girmama qur'ani da mutunta shi to amma idan mace ko namiji yana cikin larura na rashin tsarki kuma yana bukatar karatun alqur'ani misali kamar yadda kika faɗa ramadan muke ciki sai Allah ya jarrabe ki da jinin al'ada ko kuma kika haihu kuma kina so ki ribaci wannan wata ta hanyar karatun alqur'ani tunda ba zai yi wuki sallah ba haka ne amma fa gaki cikin larura na rahin tsarki saboda kin haihu jini na zuba ko kuma mace tana jinin al'ada to ya za a yi ya halatta mata ta dauka ta karanta wannan shine magana mafi inganci domin su kansu malaman fiqhu kamar malam Abdurrahman Al-Akhdari a cikin ahlari da yazo yana magana akan wato rashin halaccin karatun Al-Qur'ani ga wanda ba shi da tsarki cewa yayi illal juzu'a ko bai halatta mutun ya taba Qur'ani mushafi wato cikakken Qur'ani izu 60 ba yace sai dai juzu'i kwaya daya shi ma ga wanda yake koyan karatun ko ga wanda yake mai koyarwa yace to shine ya halatta ba sai dauki juzu'i biyu ko amma ko juzu'in yusabbihu izu biyar ko juzu'i goma wato na ahqaf ya dauka ya karanta to abin tambaya anan shin idan har ya halatta ka dauki izu daya to me zai hana halatta maka daukar izu 60 domin da izu daya da izu 60 akwai bambanci wajen girma da daraja ko babu ba su da wani girma kowace kowanne bangare dai qur'ani ne haka ne ko ba haka ba yau da zaka wulakanta izu daya ka ce ai ba izu 60 ka wulakanta ba zaka shiga wuta ko ba zaka shiga wuta ba zaka shiga saboda haka ba bambanci tsakanin izu 60 da izu 10 da izu 2 da izu 5 dan haka wannan magana ta Abdurrahman Al-Akhdari Allah ya gafarta mishi amma ba lazimi ne da take nuna rahin halaccin daga Qur'ani wato izu 60 ga mace da take buƙatar karantawa idan ba ta da tsarki ba saboda haka ya halatta ainihin wato a karanta ai kamar shigowa masallaci ne nan ga matar da ba ta da tsarki akwai da yawa yanzu a cikin ku wanda ba sa cikin tsarki a halin yanzu amma sun shigo suna sauraron karatu shine ma'anar abinna abiri sabilin din kenan wato mai ketara hanya ma'ana bukata ce yanzu ta shigo da ke ba cewa akai kawai sai kin ji kina jinin al'ada ki shigo masallaci ba so idan bukata ta kama mata bata cikin tsarki kuma bukatar higuwa masallaci ya kama ta babu laifi dan ta shigo haka idan bukatar karanta alqur'ani ya kama mace koda a ce bata cikin tsarki ya halatta ta dauki qur'ani ta karanta anan nan cikin sahihul bukhari farko-farkon sahihul bukhari an samu wanda daga cikin magabata ya tura matarsa ta je ta dauko ta karbo masa qur'ani a gurin wani daga cikin magabata kuma bata da tsarki ma'ana bata cikin tsarki kuma ta je ta karbo qur'ani an gane magana da kyau ko saboda haka magana mafi inganci mace za ta iya dauka qur'ani izu 60 ta karanta idan bukata ta kama amma ku ji da kyau idan bukata ta kama ba kuma sai ya zamanto al'ada ce gare ki ko dabi'a ce gare ki har sai kin ji idan baki da tsarki zaki je ki runguma qur'ani ba a'a ya zamanto wannan wata bukata ce ke bujurowa har hakan ta kasance amma in ba haka ba an samu imamu maliku idan zai karantar da alqur'ani sai yayi alwala yayi wanka ya sanya tufafi sabbi yayi rawani ya fesa turare sannan sai ya fito idan aka tabbaye sai ce takriman likitabillahi dan girmama da mutunta da karrama littafin Allah saboda ka ana so mace ta zamanto cikin tsarki amma idan bukata ta kama saboda wani yanayi na larura kuma tana so ta yi karatu ba wanda ya hana ta wannan Allah ya sa mu dace sai kuma wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah jazakumullahu khairan ya aba uthaymin to masha Allah jazakallahu zadakallahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqan to wannan fa babbar daliba ce fa akramaka Allah ya dai malan tambaya ta ita ce game da matan da suke kiran mazajen su da abba ko dadi shin hakan ya halatta ne nagode wassalam akwai mata da zaka ji suna kiran mijin su heste dadi me ma'anar dadi da turanci baba kenan ko ko kuma abba me ma'anar abba da Hausa shi ma baba ne ko to ya halatta mace ta kira mijinta da suna da yake da alaka da kamar shi mahaifinta ne ko bai halatta ba to malamai sun yi maganganu guda biyu akan wannan suka ce ya danganta daga yanayin al'ada idan al'adar guri ne ko al'adar mutane ne ko kabila suna kiran mazajensu da sunan baba bamma ba suna nufin mahaifinsu ba kamar wani abu da ya faru wanda ni naga abin da idona wata mata ne akwai wani mai sayar da charge card a anguwarmu inda na zauna farko kafin na koma inda nake yanzu to kullun tazo hita ce masa ba wani ba mu recharge kan naira 500 sai baban mu ya dawo wani ba mu recharge kan na 200 sai baban mu ya dawo shi kuma bai taba ganin babanta wani tsoho a cikin gidan ba daga ita sai mijinta sai yayanta to sai wata rana yayi taurin menene zuciya za a ce ko taurin ido ne sai tambaye ta yace ni kan wance yawanci sai ke zo ki ce a baki kati na kaza sai baban ku ya dawo shin baban ku yakan zo gidan nan ne ni ban sani ba dan ni dai ina zauna a shago na nan ban taba ganin wani datti da ya wulga ya shiga gidan ku ba daga ke sai mijinki sai yayanki tace ayya kai baka sani bane yace a ni ban sani ba tace ai mu a kabilar mu ga al'adar mu idan aka zo ma kai ka dakin miji cewa ake to ka rike ubanka da gaskiya kar kai wasa da wannan wannan babanka ne kar kai wasa da shi an gane magana da kyau ko dan haka ka rike shi da kyau tace wallahi barin fada maka tace kaga da safi idan mun kariya yace eh tace sai na debo ƴaƴana gaba daya kafin baban mu ya fita tace baba mun zo ne mu yi godiya mun ci dumame mun ci doya da koyi mun sha shayi da biredi mun yi kaza Allah ya kara albarka Allah ya saka gama lafiya Allah ya kara buda maka Allah ya kara ma arziki a dawo lafiya baba Allah ya kiyaye ƴaƴan su ce masa baba ita ma ta ce masa baba tace haka muke tace da rana idan yazo cin abinci mun ci abincin rana zan ɗaya bi ƴaƴan mu sake zuwa kofar ɗakin sa ko inda yake ko falo mu ce baba mun ci abincin rana mun ci shinkafa da miya da nama da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ya kara albarka Allah yayi albarka Allah yayi kaza tace haka da daddare tace wannan haka aka koya mana haka aka ɗabi'antar da mu kuma haka muke tace kuma baka isa ka kira sunan mijinka da sunansa ba sai dai ka ce masa baba wane kai ka isa ko a kuskure a gida ka je kana bada labari sai ka ce mijina ko ka kira sunansa gaya tace wallahi babanka sai ya ma dukan tsiya ko mahaifiyarka sai ta miki duka dan me yasa zaki kira mijinki gaya ba zaki kira shi da sunan baba ba tace rigiji gabci amma nan duku Hausa Fulani kun cinye tuwo kun cinye kaza ko ba godiya ko ba haka bane a haka ma kina ganin mijinki wulakancacce ba kya mutunta shi ba kya girmama shi ba kya darajanta shi ba su baba ma suke kiran miji ke kuma idan mijinki sunansa Ahmadu sai ku kira min Ahmadu a kofar gida Ahmadu maimakon ma Ahmad ki dan sa dan haul din nan abin ya dan yi zaki kawai sai dake ce Ahmadu to wannan shine yasa saboda haka yana daga cikin dabi'a da yawa daga cikin Hausa Fulani ake zargin matan Hausa Fulani da shi shine ba sa mutunta mazajensu ba sa girmama su ba sa dauka su da kima wallahi in kun je wasu kabilu idan kika ga yadda suke yi wa namiji wallahi shi yasa ai ba kwa so a kawo muku yan kudu da gari din nan daga an ji wani zai dauko yar kudu da gari sai kaga ta fara bala'i saboda ta san ba ta da gaskiya ba ta mutunta mijinta tana tsoron kar wannan ta shigo ta zama kamar baiwa a gidan ya koma gaba daya tare a karkashin ta ita kuma ta shiga tara uku sau uku Allah ya kiyaye saboda haka suka ce idan al'ada ce ta guri ko ta kabila ba suna nufin baba mahaifi ba wannan babu laifi amma idan mace tana nufin ta kira miji ne da sunan uba wanda tana daukar sa kamar mahaifinta to wannan bai halatta ba an gane magana da kyau ko amma in dabi'uwar dabi'a ce ko yanayin al'ada ce amma ga abin da suke nufi wannan babu laifi domin a cikin Hausa ko a cikin yaruka akwai maganganu wanda idan ka ji su in ba an tsaya an maka fashin baki ba to sai ka dauka ma wani iskanci ne ko wata shegantaka ce an gane magana da kyau ko yanzu bari in ba ku wani misali amma ku yi hakuri kalmar ba dadi amma dole zan ba da misali don a gane yanzu ba sakkwace idan ka ce masa ina wani idan ya ce maka ina wani sai ka ce yana gindin bishiya to shi a gurinsa kayi me kayi batsa an gane magana da kyau ko shi bukatarsa idan ya tambaye ka ina wani ka ce yana gutsun bishiya to mu kaga a yasa da ce ku yi hakuri kalmar ba dadi kaga mu a Hausa idan ka faɗi haka ne kayi me kayi batsa shi kuma a gurin sa in ka fadi wancan ne kai batsa an gane magana da ke ku to dole sai mutun ya fahimci ya yaran mutane yake ga al'adun su ya suke magana sai abun nan ba haka ba sai ka dauke su mutanen banza kai baka sani ba kai ne na banza Allah ya kiyaye wannan dan karamin misali akwai su da yawa amma na san na fade su za ku ta tuntsura dariya kuma tafsiri zamu dan haka bari mu bari haka Allah ya shiryar da mu to sai wannan take cewa assalamu alaikum Allah ya karawa rayuwa albarka mala amin summa amin mala ina da abinci amma wata rana sai na jibana san wannan abincin sai na ce masa ya saya mun wani wanda nake so sai ya ce ba shi da kuɗi mala nima kuma ba ni da kuɗi sai na dau wannan abincin sai na sayar sai na sayi wanda nake so malam ina da ciki malam ban sani ba idan ya sani ba zai yarda ba shin malam menene matsayina na san kun fahimci me take nufi mace ne mai juna biyu tana da abinci wadatacce alhamdulillah masha Allah to amma wani lokaci idan cikin ya murda ya juya sai ta ji ba ta son cin wannan irin abincin da mijin ya saya mata tana son wani kalar abinci daban an gane to sai ta nemi akan ya saya mata irin wanda take bukata to sai ya nuna shi bashi da kudin da zai saya mata wannan abincin da take bukata ita kuma sai ta ɗebi irin wannan abincin da ya kawo mata heta sayar heta sai irin wanda take so to shin menene hukuncin wannan to shi ma wannan tsakani da Allah idan hakikanin gaskiya kina iya shiga damuwa dangane da junanki guda abin nan juna biyu da yake da shi domin wasu matan Allah ya jarrabe su da idan suna da juna biyu in ba su samu wani abu da suke so ba kai wani ma wata ma matar cikin yana iya samun matsala a dalilin wannan shi yasa zaki ga Bahaushe idan yana kana ce kana son abu sai ya ce ko cikin ka ne zai zube ba zan baka ba bi ma'ana akwai matan da idan suka bukaci abu suna da juna biyu in ba su samu ba to cikin na iya dagulewa ya samu matsala wannan kuma wata jarrabawa ne Allah ya yi wa su mata to idan misali kina cikin wannan halin kuma tsakaninki da Allah zaki yi abin ne kankan ba da zalunci ba ki kai wani abincin ki karbo wanda kike bukata dan ki tsira da lafiyarki da ainihin wato cikinki wannan babu laifi ba za a ce kin yi ba daidai ba amma idan ya zamanto kina amfani da wannan dabara da wannan hikimar wajen cutar mijin da kuma idan canji ya shaura ki sa aljihunki ko ki sa recharge card ko wani a makamancin haka to kin samu matsala amma in dai tsakaninki da Allah kin yi haka ne dan ki ceto rayuwarki da dan da yake cikin cikinki ne wannan ba za a ce kin yi ba daidai ba domin abinci ne da abinci babu wata matsala a kai musamman kuma tunda kin roke shi ya kawo miki wanda yake bukata a yaki to wannan babu laifi bane a iyakacin fahimta ta wallahu ta'ala a'lamu Allah ya shiryar da mu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah akwai wanda akwai wanda yace zai aure ni kuma malam yana so na ni ma ina son shi yanzu haka auren mu bayan sallah amma yan uwan mahaifina sun nuna ba sa son shi kuma fa sun san shi bai da wani laifi bayan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man tardawna dinahu to ba dai haka hadisin yazo ba idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to malan ya za a yi kun gane tambayar nata aiko wato tana da saurayi ne har an ma sa rana cewa bayan sallah za a daura musu aure to amma yan uwan mahaifinta wataƙila ko mahaifin baya raye ko kuma ya dai Allahu a'lam sun nuna ba sa san sa kuma sun san mutumin ba wai ba san shi ba ita ma ta san shi ba ba ta san shi ba sannan kuma an san shi ba mutumin banza bane to gaskiya idan yadda kika faɗa haka ne wannan yana daga cikin abin da bai dace ba gaskiya wataƙila inda akwai wani dalili da su yan uwa suka kalla na cewa bai dace ki aure shi ba to shikenan kuma watakila inda babanki ne kai tsaye to koda a ce yana da ɗabi'u masu kyau din shi yace ba ya san sa sai mu ce ki hakura ki bi mahaifinki amma a matsayin su na yan uwan mahaifi ba mahaifi kai tsaye ba kuma wannan wanda za a aura din ba mutumin banza ba an san shi ba ba a san shi ba gaskiyar magana baya daga cikin abin da ya dace a dinga yi wa mata irin wannan abu ba daidai bane musamman kuma idan yawanci irin wannan yana faruwa zaki ga cewa ana samun matsala mace tana kin zaman gidan mijin saboda kun nuna mata ra'ayinku ita kuma ga abin da take so dan haka sai a je a yi ta samun matsaloli a kasa fahimtar juna saboda haka idan dai ba shi da matsala kamar yadda kika faɗa muna nasiha ga iyaye masu irin wannan taurarewar da wannan kafewar su ji tsoron Allah su dinga barin ƴaƴansu suna auren wanda suka dace matukar ba shi da wata matsala ba shi da wani laifi ku kuma idan iyaye sun matsa muku cewa ku hakura kika buga iyakaci kika yi turo takarda akai addu'a duk ba a samu yadda ake so ba to shawarar da zamu baki ki hakuri ki bi iyayenki wala Allah wanda zaki aura wanda su iyayenki suke son ki aura wallahi ko na banza ne Allah na iya maida hina kirki saboda kin yi wa iyayenki biyayya idan kina tsoron wani abu Allah na iya kare ki saboda kin yi wa mahaifiyarki ko mahaifinki biyayya ba daidai bane mutun ya tsugunna ya haife ki ko mace ta tsugunna ta haife ki ta raine ki tun ba ki sa wando tun ba ki san komai ba har kika dawo kika zama wata abu kin yi ta sintiri da kaiwa da komowa akan cinyarta ta wanke miki bayan gari ta baki abinci ita ta hana kanta kamar yadda Imam Az-Zahabi ya kawo wasu baituka a cikin littafin sana al-kaba'ir a cikin magana dangane da uququl walidain yace li ummika haqqun law alimta kathiru kathiruka ya hadha ladayka yasiru yace fa kam marratan ja'at wa a'atatka qutaha hananan wa ishfaqan wa anta sagiru yace wa kam gasalat minkal azabi yaminiha wa ma hijriha illa ladayka sariru yace fadunaka fargaffi amimi du'aiha wa anta lima tad'u ilayhi faqiru yace kai dan adam ka shiga taitayinka ka shiga ruwan hankalinka ke mace ki shiga taitayinki ki shiga ruwan hankalinki dan gane da mahaifiyarki yace sau nawa ta ji yunwa ke ta baki ka ciki ka koshi sau nawa ta hana idan ta bacci ke dan ki kwanta ki bacci sau nawa ta ainihin wato yayi wanke miki kazanta da hannunta na dama ba ta kyamarki sau nawa ta yi miki duk wata hidima tinyarta ta zama to kamar gadonki komai nata ya zama naki ke yanzu kin girma ke yanzu nake da ikon ki ce mata ba kya san kaza kaza kike so yanzu ne ya kamata ta more ki wajen biyayya da da'a amma a yanzu kuma take samun kangara da fandara daga gurinki to shi yasa Allah baya bari Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda biyu Allah baya barin ukuba su tun daga he an je lahira tun daga nan duniya zai fara gara ka tukunna daga ɗaya daga cikin guda biyun shine yace uququl walidain saba wa iyaye iyaye idan ka saba musu tun daga duniya Allah zai fara dandana maka mugunyar azaba da masifa kafin ka je lahira saboda haka ayi hankali ƴan mata da yawa suna da wannan lalata a dinga rikici da su akan aure su ki yadda iyayensu su ce eh su ce a a su ce eh su ce a a karshen ta ma kaga ta je ta biye wahi saurayin da kawai ganin ta yanzu ta yi kyau yace yana son ta uwatan nan shekarar ta 25 tana tare da ita amma shi yanzu kidan ka na jiyo wasan kaza ne yanzu nan ya ganta ya ga cewa ta dace da shi yana son ta he ta biye masa ta saba wa uwarta ta saba wa ubanta yasa idan kin aure shi zaki ci bakar wahala billahi lazi saboda kin ci zarafin mahaifinki kin ci zarafin mahaifiyarki kuma daga karshe ba zaki gama da duniya lafiya ba saboda haka shawara da zamu baki idan kin matsa a biya gagara iyayenki su fahimce ki to ki sako ki sallama musu yafi akan ki dage cewa dole kai kin aure shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu malam assalamu alaikum jazakumullahu khairan amin wa iyyakum malam mace da taliski macen da ta riski goman karshe na wannan wata alhali tana cikin rashin tsarki ma'ana ba ta sallah waɗanda ibadu za ta yi don ganin ta dace da wannan ranaku ko da ba ta yi daidai da waɗanda suke zuwa sallah masallaci ba wassalamu alaikum to akwai ibadu da yawa daga ciki kamar yadda muka faɗa akwai karatun alqur'ani kamar yadda muka amsa wata tambaya dazu cewa macen da ba ta da tsarki tana iya karatun alqur'ani akwai zikirori subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar akwai sa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kamar yadda na Aisha ta tambayi manzon Allah tace ya rasulullahi idan naga daren lailatul qadri ko kuma dararen lailatul qadri me ya kamata in fada sai manzon Allah yace abinda zaki ce shine allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allah kai ne mai afwa kana son afwa da Allah Allah kai mana afwa to wannan yana daga cikin zikirori da mace za ta rike da karatun alqur'ani sadaka kyauta ibadoji da sauransu amma sallah sai ta nisance ta tunda ba ta cikin sarki wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi Allah ya shiryar da mu kamar yadda muka faɗa mun kwana a number aya ta 34 zamu tashi kan number aya ta 35 al-rahmani Allah ya ce
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب
Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha ya kuma su imani ku ji tsoron Allah wabtagu ilayhi alwasila ku nemi kusanci zuwa gare shi wajahidu fi sabilihi kuma ku yi jihadi dan daukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihuna tabbas idan kuka yi waɗannan abubuwa za ku samu rabon duniya da lahira Allah yace innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirta law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce sun mallaki dukkanin abin da yake doran kasa wa mithluhu ma'ahu da kuma kwatan kwacin sa tare da shi liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyama dan su fanshi kansu daga azabar ranar tashin alqiyama ma tuqbila minhum Allah yace ba za a karba musu ba wa lahum azabun alimun kuma suna da azaba mai radadi mai zafi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce yuriduna an yakhruju minan nari za su dinga yunkurin su fito daga ainihin wato wuta Allah ya ce wa ma hum bi kharijin minha wallahi da dai su ba masu fita bane daga cikin ta walahum azabul muqim kuma suna da azaba ainihin wato dawwamiya wacce ba za ta ainihin wato kare ba malamin suka ce kalmar alwasila da Allah yake cewa wabtagu ilayhi alwasila wasila tana da ma'ana a gurin Allah subhanahu wa ta'ala tana kuma da ma'ana a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana kuma da ma'ana a ainihin wato gurin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah madaukakin sarki yace mutane masu imani su nemi kusanci da shi na wasila sai tabbata a cikin suratul isra Allah yana cewa ulaika alladhina yad'una
yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdura
yata ulaika alladhina yabtaghuna ila rabbih yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata sune waɗannan wanda suke neman fuskar ubangiji suna kiransa suna neman rahamarsa da gafararsa kuma yabtaguna ila rabbihimul wasila suna neman kusanci zuwa ga Allah wa ayyuhum aqrabu wane ne daga cikin su yafi kusa ma'ana Allah yana magana ne da kafirai cewa masu kama wasu su ce su kai su zuwa gurin Allah masu kama wasu su ce su suke so su yi musu wasila zuwa ga Ubangiji to ai waɗannan din ula'ika sune waɗanda yad'una su suke kiran Allah wa yabtaguna ilayhi alwasila ila rabbihimul wasila yabtaguna ila rabbihimul wasila kuma suna neman kusanci zuwa ga Ubangijin su Allah ya ce ayyuhum aqrabu da kuka kama kafar su su kai ku gaban Allah da su ba su kama kowa ba Allah suka rike kai tsaye waye ne yafi kusanci da Allah ko waye yafi kusanci da daidai ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu suna neman rahmar Allah suna tsoron ukubar sa subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace inna azaba rabbika kana mahdura lalle azabar ubangijinka ta kasance a batta ka tsantsan a bar shiga taitayi kada mutun ya kuskure ya bari ta same shi to sai malamai suka ce wasila ta kasu kashi biyu wasila ta farko shine neman kusanci da Allah ta hanyar aikata duk abin da yake mai kyau yin sallah yin azumi aikin hajji zakka biyayya ga iyaye kyautatawa miji tarbiyyar yaya nafilfili duk da sauran ibadu karatun alqur'ani zikiri da dai sauransu waɗannan su ake kira wasila shine wabtagu ilayhi alwasila ku nemi kusanci ta a gurin Allah ta hanyar yin abubuwan da Allah ya dora muku na wajibci da kuma na ainihin wato nafila wannan shine abin da Allah yake nufi a nan kuma shi yake nufi a waccar aya cikin suratul isra'i da muka karanta yanzu to sai wasila ta biyu wanda ya tabbata annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin jabir dan abdullahi yake cewa manzon Allah ya ce man qala hina yasma'u nida wanda ya faɗa lokacin da mai kiran sallah ya kira sallah allahumma rabba hadhihi da'awati tamma ya allah ubangijin wannan kiran sallah cikakke was-salatil qa'ima ubangijin wannan sallah wacce ake tsayarwa ati muhammadan alwasila allah ka bawa manzon allah wasila wato wani kusanci wani gida a cikin aljanna wal fadila da wata falala wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta sannan ka bashi wannan muqamin da kai masa alƙawari annabi yace duk wanda yayi wannan addu'a hallat lahu shafa'atu yawm alqiyama ceto na ya tabbata a gare shi a ranar tashin alqiyama kun ga anan wasila ta zo da ma'anar wani gida ne a aljanna wani matsayi ne da annabi sallallahu alaihi wasallama yake dakonsa idan kiyama ta tashi Allah zai bashi ya tabbata har ilau daga hadisin abdullahi dan amru dan as yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu idan kuka ji mai kiran sallah ya kira sallah ku faɗi dukkanin abin da yake faɗa in yace Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har zuwa hayya ala salat da hayya ala fala anan ne za ku ce la hawla wala quwwata illa billah sannan manzo Allah ya ce idan an je karhi thumma sallu alayya ku yi min salati fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi asharan duk wanda ya min salati daya to Allah zai masa goma thumma salu ilayya alwasilata sannan ku roka min wasila fa innaha manzilatun fil janna domin wannan wasila din wani matsayi ne a cikin gidan aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah Allah ba zai ba wa kowa ba sai wanda daga cikin zababbun bayinsa wa arju an akuna huwa annabi muhammadu yace ina fatan na zama ni ne wannan da za a ba wannan matsayi shine ma'anar wasila a gurin manzon Allah sai manzon Allah yace faman sa'ala liyal wasila duk mutumin da ya roka min wannan wasila din hallat alaihi shafa'a ceto na ya tabbata a gare shi a gobe kiyama saboda haka wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama wa salati al-qa'ima har zuwa karshe tana da muhimmanci mu dinga yin ta na farko muna roka annabi wannan matsayi a cikin aljanna nabi mu kuma za mu samu ceton manzon Allah a gobe kiyama an gane magana da kyau ko so wannan shine ma'anar wasila a gurin manzon Allah kun ga kenan ma'anar wasila a gurin Allah shine yin ayyukan ibada dan neman kusanci zuwa gare shi yin ayyukan alkhairi dan neman kusanci zuwa ga Allah ayyukan da Allah ya wajabta mana da ayyukan da suke nafilfili waɗanda za su taimaka mana wajen samun kusanci da Allah wasila kuma a gurin manzon Allah shine ma'anar wato abinda ko gidan da ko muqamin da annabi zai samu a gobe kiyama to sai kuma wasila a gurin sahabban annabi Muhammad wasila a gurin sahabban annabi Muhammad malamai suka ce ita ce addu'ar wani salihi daga cikin bayi shine Umar dan Khattab wata rana an yi fari sai yake cewa ya Allah da mun kasance muna tawassuli muna yin wasila muna samun kusanci muna samun amsawarka da annabinka lokacin da yake raye a tsakankaninmu to amma yanzu baya raye dan haka wa inna natawassalu ilayka bi ammihi muna neman wasilci gare ka muna neman wasila gare ka da babbansa shine Abbas haskina Allah ka shayar da mu to kun ga idan an dauki wannan kuma da wannan ma'anar abinda wasila take nufi kenan tana nufin addu'ar wani daga cikin bayi domin annabi a lokacin addu'a yake musu sai Allah ya shayar da su inda a ce suna nufin kusanci ka kama kafar wani kai tsaye ya kai ka gurin Allah ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mutu da yana raye ana iya kamun kafa da shi haka ne ko ba haka ba domin ya tabbata arwaya ingantacciya manzon Allah yake cewa ku dinga mun salati domin duk salatin da kuka yi mun ana bujiro shi zuwa gare ni sai sahabbai suka ce ya za a yi a dinga bujiro maka salatan mu gare ka bayan kuwa kana cikin kasa ta riddige ka ta riddigar da kai sai manzon Allah yace a inna Allah harrama alal ardi Allah ta'kula ajsadal anbiya Allah ya haramta wa kasa ba za ta ci naman annabawa ba dan haka annabi yanzu da muke maganan nan yana nan fresh a cikin kabarin sa babu abin da ya same shi to kun ga inda a ce kamun kafa ne da annabi kai tsaye to watakila da za su ce duk da annabin naka baya raye amma dai mun san yana kabarin sa lafiyar sa kalau muna tawassuli da shi ka biya mana bukatu ka bamu ruwa haka ne ko ba haka ba to amma da ya zama da addu'ar sa ne sai suka ce to yanzu shi ya rasu baya nan amma muna kamun kafa da addu'ar ammin sa Allah ka shayar da mu sai su tura Abbas gaba sai yayi addu'a sai Allah ya shayar da su kun ga kenan ma'anar wasila a wannan sai ya nuna cewa ma'anar ta shine menene addu'ar ɗaya daga cikin salihai wani ya maka addu'a ko ya roka maka Allah abinda yasa na kawo waɗannan maganganun gaba daya akwai waɗanda suke fassara wannan da cewa abinda ake nufi da wasila shine idan an tashi ai kamun kafa da wani shehi a ce ya kai mu gurin Allah ya biya mana bukatu kaza wanda wannan kuma ya saba wa aqida ya saba wa tauhidi kuma babbar bukatar su shine idan sun ce idan suka yarda da ku cewa ana iya kamun kafa da annabi kai tsaye a kira sunan annabi a ce saboda shi Allah kai mana kaza to abin zai biyo baya shine za su ce to za halatta kuma ai kamun kafa da jikokinsa to su waye jikokin nasa su ne shehunan su da waɗanda suke cewa su ne shehu kaza shehu kaza shehu kaza to daga nan sai a ce to ƴaƴan jikokin to kutubai to wane ne karshen ta sai a zo ana wasila da koma wannan irin ainihin wato Tom and Jerry a cikin mutane cewa za a nemi kamun kafa da shi to wannan shine dalili shi yasa wasila kashi uku ce wacce ta nuna a nemi kusanci da Allah ta hanyar ibadu da kuma addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da wani gida ko wani matsayi a cikin aljanna wanda ba wanda za a bawa sai ɗaya daga cikin bayi annabi ya ce yana fatan shi za a ba wannan matsayi din Allah ya shiryar da mu to shine Allah yake cewa innal ladhina kafaru a lalle waɗanda suka kafirta law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce sun mallaki dukkanin abin da yake cikin ƙasa wa mithluhu da kwatan kwatin sa ma'ahu tare da shi liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyama dan su fanshi kansu daga azabar ranar tashin alqiyama Allah ya ce ma tuqbila minhum wallahi ba za a karba musu ba an gane magana da kyau ku a wani guri yace law anna lahum ma fil ardi dhahaban law iftada bihi da a ce kwatan kwatin suna da kwatan kwatin cikin duniya na azurfa da zinari dan su nemi kusanci da Allah subhanahu wata'ala Allah ya yafe musu ya karbi wannan ya hana yi musu azaba Allah ya ce ba za a karba musu ba ba za a karba musu ba kaga kenan wato ba karamar asara bace mutum a ce ya samu dama ne bauta wa Allah amma ya gagara bauta mishi yasa hadisi ya tabbata daga sahabi Anas dan Malik Allah ya hada mu da shi a aljanna sahabi Anas dan Malik yake cewa manzon Allah ya ce yuqtabir rajul min ahlin nar za a zo da ɗaya daga cikin yan wuta fa yuqalu lahu sai a ce masa yabna adam ya kai dan adam kaifa wajadta madja'aka ya ka samu makwancin ka na lahira fa yaqulu sharru madja'i sai ya ce mafi sharrin makwanci na samu ban samu makwancin alheri ba fa yuqalu sai a ce masa hal tabtadi bi qurabil ardi dhahaban da a ce kana da kwatankwacin kwayar kasa duk ya zama azurfa ne da zinare zaka iya bayarwa dan ka fanshi kanka daga azaba qala marawacin yace fa yaqulu na'am ya rab sai ce lalle haka ne zan iya bada koda kwatankwacin yawan kasa na zinare dan in fanshi kaina daga azaban nan fa yaqulu Allahu ta'ala sai Allah yace masa kadhabta ƙarya kake billahi lazi kad sa'altuka aqalla min zalika falam taf'al na tambaye ka kaman abin da bai kai wannan girma ba shine ka shaida da ni da bauta ka bauta min ni kade karka hada ni da kowa amma ka gagara fa yu'maru bihi ila an-nar sai a tumfare shi a umarci ayi wutar jahannama da shi Imam Muslim da Nasa'i suka rawaito hadisi kenan ashe yanzu damar da mutum yake da ita a yanzu ne bauta wa Allah ne abin alheri dama ce wanda idan yayi gwasa ta kubuce masa to zai je lahira lokacin da za a yi mata masa azaba ko za a yi mata azaba Allah zai tambaye ki yace da a ce kina da kwatankwacin zinare na yawan duniyar nan gaba daya shikenan sai a ce kawo wannan adadin zinaran a fansar da ke a daina miki azaba wala zaki ce zaki bayar ko ma ki bada abin da yafi wannan Allah zai ce ƙarya ne dan a duniya na ce ki mun abu dan kankani shine ki bauta min karki hadan da kowa babu wani abin da na nema na dukiya a gurin ki amma kika gagara yin wannan dan haka yanzu ma ƙarya kike yi dan haka ai jahannama da ke saboda haka dama ce da lokaci da mutun ya samu wanda ya kamata ya ci gaba da bautawa Allah abubuwan da Allah ya haramta ko ya hana ko ya tsawatar ko ya ja hankali akan su mutun yayi kokari ya ga cewa ya kauce musu kafin wannan lokaci yazo ya riske shi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harke ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.